ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baraka mudda hallara majalisin mu na karatun fiqhun malikiyya muna karatu a cikin al-muqaddimatul izziya ta ash-shaykhul imam abul hasan ash-shadhili al-maliki al-manufi rahmatullahi ta'ala alayhi yau muna ranar al-hamis zai zama 19 ga watan sha'ban shekarar hijira 1440 wanda kuma yazo daidai da 25 ga watan hudu miladiya shekara 2019 muna sa ran yau insha Allah ta'ala za mu rufe karatun wannan majalisi namu sai kuma bayan azumi idan Allah madaukakin sarki ya sa muna raye muna karatu a cikin fasalin taimama idan yan uwa basu manta ba a wannan fasali mallam ya kawo mana mai ake nufi da taimama yace sarki ne na ƙasa wanda ya kunshi shafa fiska da kuma hannaye guda biyu sannan ya ambaci sabubba da suke sa ayi taimama ya ambaci rashin ruwa na hakika da kuma rashin ruwa na hukunci wanda ya bayanan majinyaci a daidai wannan gabar sannan ina ga mallam yayi magana har yanzu cikin karatun mu na wancan sati dangane da halaccin taimama ga mai hadasi karami har ma da mai hadasi babba don mun yi magana akan wannan matukar an samu sababin yin taimama din to ina ga za mu tashi ولصحيح الحاضر هكا نكو لصلاة الجنازة إذا تعينت ولفرض غير الجمعة بشرط أن يخشى فوات الوقت باستعمال الماء ولا يعيد بخلاف الجنازة إذا لم تتعين وفرض الجمعة ولو خشي فواته وسائر النوافل وسننها ومستحباتها wannan mas'ala da mallam yake magana akan ta mas'ala ta mutum na uku daga cikin mutane masu yin taimama kamar yadda muka ambata wancan sati mutane uku ne masu yin taimama ko dai matafiyi wanda nan ake tsammanin rashin ruwa ko mara lafiya wanda nan ake tsammanin gaza amfani da ruwa mutum na uku shine kishiyar waɗannan biyu lafiyayye kuma mazaunin gida wannan shine mutum na uku to shi al'amarinsa ya sha bamban da na mara lafiya ko na matafi kamar yadda mallam yake bayani wannan bayanin na mallam ya dauko asali daga fadin mallam wayubahu tayammumu min alhadath al-asghar wal akbar an halatta yin taimama saboda karaman hadasi da kuma babban hadasi duka mai karaman hadasi yana iya taimama mai babban hadasi ma yana iya taimama idza wujida sababuhu lil maridi wal musafiri li kulli salati ga mara lafiya da matafiyi kowace irin sallah ce nan mas'ala ce guda biyu a wajen mas'ala ta farko sati shine kamar yadda mai alwala idan ya gaza ko ya rasa amfani da ruwa zai yi taimama haka mai wankan janaba ko haila idan ya gaza ko ya rasa amfani da ruwa zai yi taimama mun tattauna wannan mas'ala wancan sati, muka ce zance mai inganci, mai wanka ma yana iya taimama, kuma ba ta da bambanci da taimamar mai alwala iri ɗaya. Wannan mas'ala mun gama da ita. Sai malam ya ce, idza wujida sababuhu lil maridi wal musafiri li kulli salati. Idan har aka samu sanadin da ke sa a yi taimamar, wato rashin ruwa ɗin, ko kuma kasa amfani da shi saboda jinya, sai ce lil maridi ga mara lafiya, wal musafiri da matafiyi, sai ce li kulli salatin kowace sallah. Wannan ita ce mas'ala ta biyu, cewa mara lafiya ko matafiyi, to su kofa a buɗe take, matuƙar dalilin taimama ya taso musu, to su kowace sallah za su yi da taimama. Abun nufi a nan shine, ko sallar farilla, ko sallar nafila, ko ta jana'iza, ko ta juma'a, ko ta idi, ko ta roƙon ruwa, ko kowace irin sallah za su iya yin taimama su yi, ba kuma sallah kaɗai ba, duk abin da sai da alwala ko sai da tsarki ake yinsa, to za su iya taimama su yi shi. Su taimama ta zame musu madadin tsarki a kowane irin, a kowace irin ibada wacce ba a yin ta sai da tsarki, shi mara lafiya da kuma matafi. Shi yasa malam ya ce li kulli salatin. Zai ƙara fito muku fili idan muka ƙara gaba da malam ya ce walis sahihil hadiri, shine mutum na uku, lafiyayye mazaunin gida shi ma ya halatta. Nan wali, lamun nan ta wali tana da alaka da yubahu, wa yubahu tayammu, an gane ko? Yawa, wannan ibahan ne, ai wa yubahu lisahihil hadir. Har yanzu an halattawa lafiyayye kuma mazaunin gida yin taimama, lisalatil janazati, don sallar jana'iza, idza ta'ayyanat, amma idan ta'ayyana a kansa, in ta zama dole a kansa. Sallar jana'iza mun sani farilla ce, amma farilla kifahiya, farilla ce da wasu ke ɗaukewa wasu. Don haka duk lokacin da aka samu wasu mutane suka yi wa gawar musulmi jana'iza, suka yi mata sallah suka binne ta, to sun sauke wannan wajibcin a kan sauran musulmi da suka sani ba su halarta ba, har ma waɗanda ba su ma sani ba. To amma takan ayyana a kan mutum, ko dai su mutanen gaba ɗaya ta ayyana, su mutanen gaba ɗaya da za su yi mata sallar ba su da ruwa. Misalin a halin tafiya, a ce wani sai ya rasu kuma babu ruwa da za su yi alwala su yi masa sallah, ko a ce akwai ruwan amma bai wuce su yi masa wanka, in sun masa wanka sun suturta shi, to ba za su samu na alwala da za su yi masa sallah ba. To anan yi masa wanka da yi masa da masa likafani da binne shi, da yi masa sallah da binne shi, wajibi ne a kansu, kuma su ɗin tunda yanzu su ne a cikinsu yake, don haka su ɗin ta ayyanat alayyadi, shi ita farillar ta zama ta taƙaita a kansu. To irin waɗannan a malikiya sai su yi taimama su yi mata sallah a wannan gawa su binne, ko kuma shi mai gawar, ai wai shi mai mutuwar, kafin ya mutu sai ya yi wasiya ya ce gwana ya yi masa sallah. Da aka zo maganar sallah kuma sai aka samu wanda aka yi masa wasicin ya yi sallar ba zai iya amfani da ruwa ba saboda rashin lafiya. Mun yi bayanin rashin lafiya a baya, ko dai saboda in yi amfani da ruwa ciwon zai dadu, ko zai tashi, ko zai yi jinkirin warkewa. Don haka yana da dai matsala da za ta hana shi amfani da ruwa, amma zai iya sallar, zai iya jan sallar. Yanzu a sakamakon wasiya da aka yi, yanzu wannan sallar ta ayyanat alayhi, ta ayyana shi, ta nuna shi shine mai yinta, to sai ya yi taimama, sai ya yi wannan, sai wannan sallar jana'iza. Ko kuma a ce shine kadai zai iya yin sallar, shine wanda ya san yadda ake sallar janaiza, ake jan sallar gawa, kuma shine mai yin sallar. Don haka anan ma ta ayyana a kansa. To a kowane irin hali da ya zama, shi wanda sallah ta ayyana a kan nasa na janaizar, ba shi da ikon amfani da ruwa, ko saboda ya rasa shi, ko saboda ba zai iya ba don jinya. To nan ne kadai a malikiya aka daga masa kafa ya yi sallar janaiza da taimama. Amma in ba haka ba, ba hali ya yi sallar janaiza da taimama, don dai kawai shi ma zai shiga cikin jama'a ne irin na kowa. To a irin wannan yanayi a malikiya ba zai yi taimama don yayi wannan sallah ba, saboda ai ko ba shi za a yi, don haka ba sai ya yi taimama ya shiga cikin wannan sallah ba. To wannan kenan. Domin salloli biyu ne, salloli biyu ne kadai malikiya suka halattawa lafiyayye mazaunin gida yi da taimama. Ta farko ita ce wannan sallar jana'iza, ita ma wacce ta ayyana a kansa. Amma in ba ta ayyana ba a kansa, to ba zai yi taimama ya yi ta ba. To ga na biyu, wali fardin, kuma zai iya taimama don sallar farilla. Wato sallolin nan guda biyar su ne na biyu sallar da zai iya yi. Sallolin nan guda biyar na farilla, to zai iya yin su ghairil jumu'ati, amma su din ma banda juma'a bi sharfi an yakhsha fawat alwaqti bi isti'mal alma'i. Mala yace da sharadin yaji tsoron kukucewar lokaci, bi isti'mal alma, da amfani da ruwa. Idan zai yi amfani da ruwa, to lokaci zai kukuce, kamar sallar asuba. Ya wayi gari ya farka, da ya farka sai ya samu kansa a halin janaba. Idan ya ce zai ɗauki ruwa ya je ya yi wanka, ya fito ya yi sallah, rana za ta fito, domin ya ga gashi nan mahudar rana tana ba da alamun rana za ta fito, ta yi ja, amma ƙullon rana bai fito ba. To a daidai wannan lokaci, lokacin ba zai wadace shi ya je ya yi wanka ya zo ya yi sallah ba. Don haka a nan, da ya je ya yi wanka da ruwa ya zo ya yi sallah bayan rana ta fito, to gwanda ya yi taimama ya yi wannan sallar kafin rana ta fito, ko da kuwa ruku'u raka'ar farko zai yi kafin rana ta fito, saboda manzon sallama ya ce man adraka raka'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-subha. Duk wanda ya samu raka'a ɗaya kafin rana ta fito, to ya samu sallar asuba. Saka da a ce zai yi kama ruku, ko ya dago daga ruku'un raka'ar farko sai rana ta fito kafin ya zo da raka'a ta biyu, to ya samu sallar asuba, tunda ya riga da ya kulla raka'ar farko kafin ta fito. To matukar lokacin ba zai wadace shi ba sai ya hakura da wankan sai ya taimama. Haka misali a ce ya samu larura ta yin sallar la'asar, yanzu rana ta zo za ta faɗi, kamar mace a ce jinin al'ada ya ɗauke mata a daidai lokacin da rana ta galabaita za ta faɗi, ta yanda in take za ta je banɗaki ta yi wanka ta fito ta yi sallar la'asar, to rana za ta faɗi. To a daidai wannan lokaci, to gwamma ta yi taimama, gwanda ta yi taimama ta yi sallata. Duk da akwai bayani akan wannan zai zo nan gaba a babin haila. Don haka wannan abin da yake nunawa shine, da a ce lokacin sallah ya fita, mutum bai yi sallah ba a dalilin kadai rasa ruwa, to gwanda ya yi sallar da taimama, saboda lokacin sallah yana da hatsarin gaske ya fita wa mutum bai yi sallah ba. Ya kwammace ya yi taimama ya yi sallar akan lokacinta, akan ya bari lokacinta ya fita bai yi ta ba. To shi yasa malam ya ce bi sharfi an yakhsha fawat alwaqti, mazaunin gida lafiyayye shine a halin da kadai zai iya taimama ya yi sallah farilla, shine da sharadin ya ji tsoron fitar lokaci. bisti'malil ma idan ya tsaya amfani da ruwa amma idan lokaci ba zai fita ba misali a ce la'asar ne bai yi ba da la'asar din karfe 4 kuma ga babu ruwa yanzu in koda zai samu ruwa to sai ya tafi bakin kogi ko kuma koda zai samu ruwa to sai ya tafi gidan ruwa wanda sai ya tadan a caba ya biya naira 100 an kai shi an dawo da shi ko kuma an kai shi can da sauransu to duk nisan gurin da zai samu ruwa matukar zai iso ruwan ya same shi ba tare da lokacin sallah ya fita ba to shi zai nemo ruwa ne kawai tunda shine abin da aka umarce shi da shi ba a ba shi damar ya tafi mataki na gaban taimama ba sai idan ruwan ya gagara don haka nisan sa wannan ba zai hana ya nemo shi ba sai ya nemo shi amma idan lokaci zai kure to koda ga ruwan ma amma amfani da shi zai sa lokaci ya kure to sai ya koma taimama an gane bambancin don haka inda wadatar lokaci to a nemo in babu wadatar lokaci ko to koda akwai a koma taimama almuhim dai sallah a yi ta akan lokaci kuma musulunci dama haka yake duk sanda al'amari ya kuntace maka shi musulunci ya buɗa maka duk sanda kai ka takura musulunci sai ya buɗa yanzu da ka takura lokaci ya kure in ka ce sai kai amfani da ruwa rana za ta faɗi ko rana za ta fito to musulunci shi kuma sai ya buɗa sai ya ce to ka koma taimama ka samu sauki yayin da kuma ya zama kai kuma ka samu dama al'amari ya buɗa maka to musulunci kuma sai ya matsi yayin da ya zama kana da isasshen lokaci da zaka tsallaka makwabta ka nemo ruwa ko zaka nemo kura kai zabalin guga ka ciro ta a rijiya ka samo ruwa kuma kana da isasshen lokaci da zaka yi hakan nan har kai wanka ko kai alwala kuma kai sallah akan lokacinta to anan musulunci sai ya matse maka ya ce sai kayi ta da alwala ko sai kayi ta da wanka ba za ka yi taimama ba shi kuma sai ya matse ka saboda damarka tana da faɗi an gane wannan shine dadin musulunci wanda ya iya shi yana moran shine kai in damarka ta matse shi sai ya buɗa maka in damarka ta buɗa shi sai ya matse maka to anan akwai wata magana da malam yayi sai ya ce wali fardin ghairil jumu'ati faralin da ba juma'a ba abinda malam yake nunawa anan shine sallar juma'a ba a yin ta da taimama sallar juma'a ba a yin ta da taimama abinda malam yake nuna a kenan da yace ai sallar juma'a farilla ce ba da yace wali fardin da sallar farilla da sharadin kaza kaza sai ya ci gaba ai zaka sa juma'a a ciki to shi yasa sai ya ce maka ghairil juma'a ma banda juma'a wai juma'a ba a yin ta da taimama me yasa sallar jana'iza malam ya cire ta ba a yi da taimama in ba ta ayyana ba akan mutum me yasa malikiya suka cire sallar juma'a ba a yin ta da taimama wai saboda ita sallar jana'iza ko ta kubuce wa mutum za a yi ba za a fasa ba domin ba sai da kai ba don haka za a yi haka sallar juma'a ita kuma kai kana da damar yin azhar ba sai juma'a ba don haka kaje ka nemo ruwa dan juma'a ko baka nan za a yi in ya so kai kuma daga san da ka samu ruwa sai kai azhar tunda akwai alternative cewa za ka yi azhar to ba za ka yi taimama don kai sallar juma'a ba kamar yadda malam ya bayani a gaba malam ya ce wala yu'idu kuma ba zai maimaita ba idan ya samu ruwa wanda ya yi sallar farilla da taimama saboda kurewar lokaci to yanzu dan ya samu damar amfani da ruwa to ba zai maimaita wannan sallar ba zai sake ta lokacin ta ya riga ya fita nan wala yu'idu din zai koma wa kai sallar farilla ne amma sallar jana'iza fa ba zai koma saboda ai ta ba a maimaita ta me yasa sallar jana'iza fa sallar gawa ce an riga an ya dauke ta an ji abin ne ina maimaici ba maimaici malamai suka ce ko makara mutum yayi a sallar jana'iza ya zo shi ya cadda cewa an yi kabbara kamar guda uku saura daya sai yayi kaffara daya da yayi kaffara daya sai aka yi sallama sauran guda uku an yi bayana suka ce zai yi wannan kaffara guda uku ba sallamewa zai ba illa man yayi sallama zai yi wannan kaffara guda uku shi ma amma idan ba a dauke gawar ba in an dauke ta sai dai yayi sallama to kaga in dai har wanda yake wajen ma in an dauke gawa zancen kaffara ta kare to yaya kuma wanda dama ba da shi aka yi sallar ba ina zancen maimaici ba maimaici a sallar gawa amma da malam yace wala yu'idu yana nufin sallar farillar da mutum yayi ta dan tsoron fitar lokaci da taimama to idan ya samu damar amfani da ruwa ba zai sake wannan sallar ba malam yace bi khilafil janazati idza lam tata'ayyan sabanin sallar jana'iza idan bata zama dole akan mutum ba wa fardil jumu'ati da kuma faralin sallar juma'a walau khashiya fawatahu ko da ko ya ji tsoron ainihin kubucewar waɗannan ba zai yi taimama ba ko da ya ji tsoron kubucewar sallar jana'iza ba zai yi taimama ba ko da ya ji tsoron kubucewar sallar juma'a ba zai yi taimama ba domin sallar jana'iza za a riga a yi ta sallar juma'a ko shi ko yana da azhar da zai yi da haka ba zai yi taimama ba wasa'irin nawafili da sauran nafilfili sunanni ha wa mustahabbatiya sunnoninsu da mustahabbansu duka ba za a yi da mazaunin gida lafiyayye ba zai yi da taimama ba nan nafilfili sunnoni da mustahabbai nan ba ana nufin sunnonin cikinsu da mustahabban cikinsu ba fa nafilfilin kun san hawa-hawa ne matsayi-matsayi ne misali a ce sallar wutri ai tafi rawatib daraja sallar wutri tafi rawatib daraja sannan rawatib su kuma sun fi wala irin walaha daraja irin su gaisuwar masallaci irin mutum kuma kawai yayi alwala nafilar alwala yayi alwala kawai sai ya tayin nafila ko kuma mutum ya shigo masallaci ya yi tayin nafilfili kawai irin wannan nafilfili sakakku mustahabbai ne so a hawa-hawa ne wutri ta fi daraja sai rakatul fajri sun fi daraja sai rawatib sun fi daraja sai irin walaha sannan sai irin kuma sauran nafilfili da mutum zai sa kansa ya yi tayi ba don wata munasaba ba to shi yasa malai yake sunan ne hawa mustahabbat nafilfili sunnoninsu da mustahabbansu sunna ya fi mustahabbi karfi da haka nafila ta sunna kamar wutri da nafila ta mustahabbi kamar ratibi waɗannan duka malam yake ba za a yi su da taimama ba Allahumma illa kamar ratiba sallah ce wacce take haɗe da sallar farilla mutumin da yayi taimama zai yi sallar farilla kuma ya saba a sallar farilla sai yana nafila kafin yayi sallah yana nafila bayan ya idar da sallah to wannan nafilfilin kafin sallah da na bayan sallah za su ci albarkacin farillar taimamar ta yi masa wannan duk haka yake a malikiya mu dan koma baya kaɗan wannan matsalar da malam yake magana akan ta in kun fahimce ta yana magana ne akan mazaunin gida lafiyayye mun yi a baya cewa marar lafiya kowace sallah zai iya taimama ya yi ta marar lafiya zai iya taimama ya yi ta nafila zai iya taimama ya yi sallar juma'a zai iya taimama ya yi sallar jana'iza saboda shi mai uzuri ne marar lafiya matafiyi zai iya taimama ya yi kowace irin sallah zai taimama ya yi farilla zai taimama ya yi nafila zai taimama ya yi jana'iza zai taimama ya yi sallar idi zai taimama ya yi sallar gashi nan dai amma mazaunin gida lafiyayye to shi duk sallar da ba mai kubucewa ba ce me ba mai kubucewa ba ce a wajen malikiya suna nufin duk sallar da idan ta kubuce masa ma ba wajibi ne ya faɗi masa ba sallah ce da dama sai ya ga dama ya yi ta in bai ga dama ba dole a kansa to duk ko kuma sallar da yake take yake da madadinta to duka waɗannan ba za a yi su da taimama ba sallolin da sai ya ga dama ya yi su dama irin sallar jana'iza, irin sallar nafilfili, sai malikiya suka ce bai zuwa zai isa da taimawa ba, dan sun kubuce masa ma ba farali ne ya faɗi masa ba, kuma ba shi da zunubi. Sallar da yake da madadin take da alternative irin sallar juma'a, in an yi sallar juma'a ma shi zai sallar azhar, don haka ba bukatar ya taimama. To wannan matsalar da malam ya kawo haka take a malikiya. To amma kuma gaskiyar magana babu wani dalili a kanta, kadai abin da aka sani shine duk wanda sanadin taimama ya same shi zai yi taimama. Duk musulmi idan sanadin taimama ya same shi zai yi taimama. Alkur'ani dai ya ambaci marar lafiya, ya ambaci matafiyi na sha faɗa tun a karatun ahadat cewa saboda Alkur'ani ya ambaci waɗannan ne saboda su ne aka fi tsammanin taimama a wajensu. Marar lafiya saboda ko zai kasa amfani da ruwa, matafiyi saboda ko zai rasa ruwa, shi yasa sai aka nassanta su aka ambace su. Wa in kuntum marda aw ala safari, in ba ku da lafiya ko kuna halin tafiya. Amma mazaunin gida shi ana tsammanin yana tare da ruwa, lafiyayye ana tsammanin zai yi amfani da ruwa a kowane lokaci, shi yasa ba ambace shi ba. Amma fa sanadin da yake sa a yi taimama ba jinya ba ne, sanadin da yake sa a yi taimama ba tafiya ba ce, ba su ne illar taimama ba. Illar da ke sa a yi taimama shi ne rashin ruwa ko kasa amfani da ruwa. Jama'a fahimta, kun ga idan muka gina cewa malaman usul suna cewa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, shi hukunci yana tafiya ne tare da illarsa, wato sanadin da yake sa shi. In an samu sanadi a samu hukunci, in an rasa sanadi a rasa hukunci. To wani lokacin sabanin da malamai suke samu a wajen hukunce-hukunce yana da alaka da sabaninsu akan illa, wato sanadi sababi. An gane? Yawa, yanzu misali kasaru, ai za ku ga kasaru ana ta, wasu suna cewa sai an yi mil 48 sannan ai kasaru, ko ba haka ba? Wasu kuma suna cewa a kasaru bata da wani limitation na distance, na masafa. Me ya kawo haka? Duka wannan ma irin wannan matsala ce, sabani akan menene yake sa ai kasaru. Shin distance ne yake sa ai kasaru ko tafiya? Wanda suke ganin masafa ce, distance ne, tazara ce take sa a yi kasaru, to sai su gina kasaru akan masafa, akan tazara. Wanda suke ganin a tafiya ce kawai take sa a yi kasaru, tafiya, sai su gina kasaru akan kawai duk abin da za a ce masa tafiya, ba shi da alaka da tazara. Ya kai nisan ina, ya kai kaza, ya babu, kawai tafiya. Kuma wannan muka ce shi ya fi inganci, kamar da muka gani a wajen magabatanmu malamai, cewa shi ya fi inganci domin Alkur'ani ya jingina kasaru ne da tafiya, manzo Allah ya jingina kasaru ne da tafiya. Da haka sababin da yake sa a yi ta shi ne tafiya. To in mun dawo karatunmu, taimama, me yake sa a yi taimama? Rashin lafiya? Duk marar lafiya sai ya taimama? Ana amsa shi ne a'a. Inda rashin lafiya ne yake sa a yi taimama, to da zarar mutum ba shi lafiya kawai sai ya koma taimama. Amma akwai marar lafiya mai alwala saboda zai iya, akwai marar lafiya ma mai wankan janaba saboda zai iya. Kuma tare da bashi da lafiyan, dole ya alwala tunda zai iya, dole ya wanka tunda zai iya. Kenan ba rashin lafiya yake sa a yi taimama ba. Sannan haka ba tafiya take sa a taimama ba. Inda tafiya ke sa a taimama, kenan duk matafiyin da ya tafiya, duk wanda zai yi kasaru, to zai taimama. Jama'a an gane? Kuma mun san ba haka ba ne. Dukkaninmu nan muna yin tafiya, amma ba da taimama muke yin sallah ba, da alwala ne, kuma dole ne da alwala za mu yi sallah. duk wanda ya taima ma sallar shi bata yi ba alhalin garuwa an tsaya a masallaci ko an tsaya a gidan mai ga garuwa nan yace a ai ni matafiyi ne kuma Allah yace wa in kuntum marda aw ala safar Allah yace in ba ku da lafiya ko kuna halin tafiya ku taima ma dan haka ina halin tafiya taima ma zan sai mu taimaka a a ai ba tafiya take sa ai taima ma ba shi yasa Allah din ma sai yace walam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba sai bai jingina taimamar da rashin lafiyar ko tafiyar ba sai ya jingina da rashin samun ruwa an ambaci rashin lafiya da tafiya ne saboda kawai anan aka fi tsammanin matsalar za ta kunno to jama'a idan kuwa ba rashin lafiya yake sa a taimama ba ba tafiya ce take sa a taimama ba abin da yake sa a taimama shine rashin ruwa to zai ashe zai iya samun lafiyayye kuma wanda ba matafiyi ba haka ne ashe zai iya samun lafiyayye kuma wanda ba matafiyi ba kamar yadda matafiyi zai iya rasa ruwa ya taimama marar lafiya zai iya kasa amfani da ruwa ya taimama to haka lafiyayye mazaunin gidan ma zai iya rasa ruwa ya taimama don haka tunda abun ba shi da alaka wato illar ba jinya bace ba tafiya bace to ba za a haramta mazaunin gida lafiyayye ba matukar shi ma dalilin ya same shi to idan ku dalilin an gane wannan karatun ba to idan kuma dalilin ya taso irin yadda zai taso wa mara lafiya ko ya taso wa matafiyi to haka ne in ya taso wa mazaunin gida ba su da bambanci tunda ba jinyar bace ba tafiyar bace dama dalilin sababin taimaman ne dama ya taso to ba za mu bambanta matafiyi da mara lafiya da mazaunin gida lafiyayye ba kawai sababin taimama ya taso don haka irin yadda matafiyi zai iya ya taimama ya yi kowace sallah mara lafiya zai iya ya taimama ya yi kowace sallah haka mazaunin gida lafiyayye idan dalilin taimama ya same shi in har ta kama ya taimamar to shi ma fa zai iya taimama sai ya yi kowace irin sallah wannan shine zace mai inganci wannan kuma shine wanda yake daidai da nassin ayar walam tajidu ma'an fatayammam ba ku samu ruwa ba ku yi taimama haka duk wanda bai samu ruwa ba ko rashin lafiya ne ko tafiya ne ko a gida ne lafiyarsa kalau zai yi taimama kuma wannan taimamar za ta yi masa kowane irin aiki da alwala take yi saboda ai taimama madadin alwala ne mun karanta a ka'ida da muke karatun kawaid albadalu lahu hukmul mubdal badal yana da hukuncin mubdal abinda duk aka duk maye gurbin abinda yake maye gurbin wani aiki to yana daukan hukuncin wannan aikin ba su da bambanci daka alwala ai taimama gurbin alwala ne shikenan ta biya bukata koda ku bata kai alwala wahala ba koda yadda ake ta ba irin yadda ake alwala bane kamar yadda ciyarwa ciyar da mutum daya yake mai gurbin azumi ga tsoho ko tsohuwa zaka kwatanta ciyar da mutum daya ne mutum daya ciye koshi zaka kwatanta shi da wuni ana azumi wajen daraja da falala amma Allah ya sanya wannan ya zama madadin azumi guda sukutum na rana guda kuma ya mai gurbin sa cip cip ya mai gurbin sa saboda haka Allah ya ce kamar yadda azumi 60 yake maye gurbin yan tabawa kamar yadda ciyar da miskinai 60 yake maye gurbin azumi 60 kamar yadda ciyar da miskinai 10 ko azumin kwana 3 yake maye gurbin ciyar da miskinai 10 a kafarar rantsuwa don haka duk abin da aka ce ga madadinsa to yana maye gurbin ubangidansa cif da cif taimama tana maye gurbin alwala cif da cif abinda duk alwala za ta yi taimama ma za ta yi shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama yace zance mai inganci daga zantukan malamai shine ana iya kowace sallah da taimama. Sallar jana'iza ne ko sallar idi ko wasu salloli kamar sallar roƙon ruwa, kamar sallar walaha, kamar sallar kowace sallah yace ana yi da taimama. Yace saboda ai da kuku cewar sallar to gwandai ta da taimama. Kuma an gane da kuku ce yanzu sallar jana'iza ne, falalar da ke cikin sallar jana'izan nan da manzo Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam, falalar da ke cikin sallar jana'iza a ce ta wuce ka saboda baka da ikon amfani da ruwa. Jama'a Allah yake la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sai Allah ya haramta maka samun lada saboda ba za ka gaza, saboda ka gaza zuwa da wato ka gaza zuwa da amfani da ruwa alhalin ya bada ikon yin taimama, sai a hana ka kana gani a sallar jana'iza ba za ka samu ba. Kaga wannan akwai takura musulmi a ciki, kamar wannan yayi bambara kwai da shari'ar Allah, saboda shi Allah yana karba a wajen bawansa ne da iya damar da bawa yake da shi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dora warai sai abin da za ta iya. Gashi nan za a yi sallar jana'iza, ga kanan kai kuma ba ruwa, idan ka ce za ka je ka nemo ruwa kai alwala za a sallame baka samu ba, sai ka buga kasa ka shafa fuska ka shafa hannaye kawai ka je ka shiga sau. Sheikhul Islam yace ka samu sallar ka samu ladan ai sallar ta kukuce maka to yafi muni akan kai sallar taimama. Kai sallah da taimamar yafi alfanu akan ka bari ka zuba ido ta kukuce maka. Inda taimamawa tana yi, inda tana yi dan me za a ce ba za ka yi ba. To haka sallar idi, kana gani sai a sallar idi baka shiga ba saboda an ce ba a yi da nafila, ai ba a yi da taimama. A kowace sallah in dai dalilin taimama ya taso maka to za ka yi taimama ka yi ta. Wannan sallar jana'izar fa ba ma zancen wai sai ka rasa ruwa ba, ga jana'iza nan an tayar, amma in ka ce za ka yi alwala za a sallame babu kai kawai ka buga ƙasa ka shiga, saboda shi ne damar da kake da ita, shi ne iya damar da kake da ita. Amma zancen a ce sai ta zama dole a kanka, in ba haka ba sai dai ka haƙura kana gani a yi sallama, ba su taso ba. Haka juma'a nan ma idan za a yi sallar juma'a baka samu ruwa ba ka yi taimama ka shiga sallar juma'a, saboda damar da kake da ita kenan. Ka'ida ta fiqhu tana cewa al-maisuru la yasqutu bil ma'sur, abinda za ka iya baya faduwa tare da wanda ba za ka iya ba. An gane wannan kai? Abinda za ka iya baya faduwa tare da wanda ba za ka iya ba. Misali ga sallar jana'iza nan an tayar, yanzu idan aka ce ka je ka nemo ruwa ka yi alwala ka zo ka shiga za a sallame, kenan yanzu ba za ka iya alwala, ba za ka iya ta ba, lokacin ba zai ishe ka kai alwala ba, dan haka kamar ba za ka iya ba. Amma idan ƙasa ce ka sa ka buga ka shafa a fuska da hannaye ka shiga sallar, wannan kuma za ka iya. To abinda za ka iya din ba zai faɗi tare da wanda ba za ka iya ba, a ce duk gaba ɗaya sai dai ka haƙura. A shari'a idan ba za ka iya wancan ba kuma yana da alternative, to ka koma alternative ɗinsa, kar ka bari lada ya kubuce ka. Insha Allah an fahimta. Malam yace wa yabtulu tayammumu bima yabtulu bihi alwudu, taimama tana lalacewa da abinda alwala take lalacewa da shi. Wannan mahallin na ijma'in malamai, ba sabani, ba sabani tsakanin malamai cewa duk abin da yake karya alwala yana karya taimama. Sai ka koma fasalin da muka yi na abubuwan da suke warware alwala, to duk abin da ka ji yana warware alwala yana warware taimama. Da dadin abu guda daya shine malamai yace wa bi wujudil ma'i qabla as-salati, da kuma samun ruwa kafin sallah. Shima wannan ba sabani tsakanin malamai, shima ijma'i, duk wanda ya taimama kafin yayi sallah sai kuma ga ruwa to ta baci sai ya sake ta, duk wanda ya ce mama kafin yayi sallah sai ga ruwa sai ya samu ikon amfani da ruwa to ta baci sai ya koma alwala saboda ita ce asali wannan ma ba sabani illa an yakhsha fawatal waqti bisti'mali sai dai in yaji tsoron kubucewar lokaci da amfani da ruwa wannan kuimakin dinsa a matsayin sanadi na uku daga cikin sanadin da ke sa a taimama na ambata a wancan karatun na wancan satin cewa sanadi uku yake sa a taimama ko dai rashin ruwa ko kasa amfani da ruwa ko kuma kubucewar lokaci to wannan na uku mallan ya ambata shine lokaci zai kubuce sai dai in yaji tsoron lokaci zai kwace masa disti'malihi idan ya tsaya amfani da ruwa to a wannan karon kam sai ya hakura da amfani da ruwan sai kawai ya taimama yayi sallah kan lokaci ya fita mun ba da misalin sallar asuba da fitowar rana sallar la'asar da faduwar rana an gane ko sallar jana'iza da sallamewa duka wannan kubucewa ne sallar juma'a da sallamewa sallar iri da sallamewa in ya ga zai kubuce masa to sai ya buga taimama sai yayi sallah Tuanan, malai ce wa idhara al-ma'a wa huwa fi salati idan ya ga ruwa alhalin yana cikin sallah lam tabtul salatuhu sallarsa bata baci ba wanda ya ce mama sai kuma ya samu ruwa malamai sun kasa su kashi uku da wanda ya ce mama sai ya samu ruwa kafin yayi sallah mun gama da maganar sa taimama sa ta lalace dole sai yayi amfani da ruwa fa idza wajadta al-ma'a fa amissahu basharataka haka manzo Allah ya fada in ka samu ruwa to ka sa fatarka a wata riwaya fa idza wajadta al-ma'a falyattaqillaha walyumissahu basharatahu in ya samu ruwa ji tsoron Allah ya shafa fatarsa mutum na biyu ya yi taimama ya shiga sallah yana cikin sallah sai ga ruwa me matsayin sallarsa wasu malamai suka ce ta baci kamar Abu Hanifa Allah ya masa rahama yace sallarsa ta baci sai dai ya katse ta ya dauko yayi alwala amma jumhur ciki hadda malikiya da muke karantawa yanzu suka ce sallah bata baci ba zai ci gaba da sallarsa ai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubtilu a'malakum ya kuma munai ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a kar ku bata ayyukanku tunda ya riga ya shiga sallah to ba zai bata sallarsa ba wannan zancen kuma shefi inganci domin a shari'ar musulunci duk wanda ya shiga cikin wata ibada da izinin shari'a to ibadarsa tana yiwuwa ko da ko uzurinsa ya kau da izinin shari'a ne ka shiga wannan ibada ko kuma ka ajiye ibada da izinin shari'a to ko da uzurinka ya kau wannan izini yana tare da kai shi yasa matafiyi da ya sha azumi da zai dawo daga tafiya kafin faduwar rana ya halatta ya ci sha mai jinin al'ada da jinin ke dauke da azhar ya halatta ta ci ta sha har zuwa faduwar rana saboda ta ajiye azumi ne da izinin shari'a to haka wanda ya shiga sallah da izinin shari'a da taimama sai kuma ruwa ya zo ya riga ya fara ta da izinin shari'a to zai ci gaba da ibadarsa da izinin shari'a dan haka ba zai bata wannan sallah ba ta bata ba zai ci gaba da yin ta wannan shine zance mai inganci kuma haka malam ma ya fada yace me yace wa idhara al-ma'a idan ya ga ruwa wa huwa fi salati yana cikin sallah lam tabtul salatu sallata bata bata ba mutum na uku wanda shi kuma sai da idan da sallar sai ga ruwa yayi sallah ya idar sai ga ruwa shin zai yi alwala ya sake wannan sallah ko kuwa amsa anan shine sallarsa ta yi sallarsa dai ta yi. Idan bai maimaita ba, to babu komai a kansa. Idan ya maimaita kuma, to wannan yana da lada biyu. Hadisi ne gangariya ingantacce cikin sunan. Wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sun yi tafiya. Lokacin sallah yayi, babu ruwa tare da su. Sai suka yi taimama. Da suka yi taimama suka yi sallah. Bayan sun idar da sallah kuma sun dan matsa gaba kadan sai ga ruwa. Sai suka samu sabani. Daya a cikin su sai ya ɗebi ruwa, sai yayi alwala sai ya sake sallah. Dayan kuma ya ce ai mun riga mun yi da izinin shari'a. Dan haka ba sai mun sake ba. Sai suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun dawo. Sai suka bashi labari saboda su duk sanda suka yi shi jihadi a hanya to sai suka koma sai sun gaya masa ga abin da ya faru. Da suka bashi labari manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dubi wannan wanda bai sake sallar ba sai ya ce da shi asabta sunnata wa ajza'atka salatuka yace ka dace da sunna kuma sallarka ta yi yayi taimama yayi sallah kuma ya samu ruwa bai sake sallar ba yace sallar ka tayi kuma ka dace da sunna sai ya dubi wanda shi kuma ya sake alwala ya sake sallah yace lakal ajru marrataini kai ko kana da lada sau biyu ladan sallar taimama da ladan sallar alwala to yanzu anan don Allah wanne zaka zaba kai taimama ga hadisi nan gangariya mala albani ya inganta cikin silsila kai taimama kai sallah kuma kana karawa gaba sai ga ruwa kuma da lokaci da sauran lokaci nan muna magana akan da sauran lokaci in lokaci ya wuce ba sabani tsakanin malamai cewa ka riga kai taimama kai sallar la'asar sai da magariba kuma sai ka samu ruwa la'asar ka riga kai taimama kalas lokacin ta ya wuce ba sabani tsakanin malamai cewa ba za ka sake ta ba amma muna magana akan lokacin yana nan bai fita ba sai ga ruwa ya za ka yi wacce wanne za ka ɗauka na daga cikin sahabban nan guda biyu wani ijtihadi za ka ɗauka za ta mallam nan na farko nan sai ba ko wani mai ɗauka wani ijtihadi bayan na farko na biyu ko wani kuma ya ce na biyu zai ɗauka ijtihadi na farko ya fi saboda shi ya kunshi yabo da ya ce asabta sunna ka dace da sunna wanda cewa ka tana da lada biyu dacewa da sunna kuma ka san yawan ladansa aka ce ka dace da sunna ya kunshi yabo kuma aka ce wa ajza'atka salatuka sallaka kuma ta yi kuma dama me ake nema kaga sallah ta yi kuma sannan ga wanda ladan dacewa da sunna wanda ba a san shi kuma iyakarsa ba shi kuma wannan aka ce ladansa biyu ne kaga an faɗi yawan ladan ma ai yanzu ba dacewa da sunna wato shi ma kana so ka ce ya dace da sunna kuma annabi bai gaya mar ba dacewa da sunna shine rashin maimaitawa ka fahimta dacewa da sunna shine rashin yayi da taimamar sai bai maimaita ba shine haka sunnan annabi take shi annabi al'amuransa al'amura ne wato da suke kunshe da ilimi suke kunshe da hikima da kuma sauki da haka menene fi dacewa da irin ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sauki da saukakewa shine tunda ka riga ka yi ka sallame to ta wuce wannan ka sake alwala ka sake yin ta din akwai alama na wahal da kai wanda ya saba wa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa sahabbansa ibada to amma tunda ya riga yayi aka ce yana da lada biyu don haka anan abinda za mu ɗauka daga ijtihadi guda biyu shine ijtihadin farko shine wanda ya yi taimama ya yi sallah kuma daga baya sai ya samu ruwa kuma da sauran lokacin sallar bai fita ba to ba zai sake wannan sallar ba ya riga da ya yi ta to malam ya ce wa yatayammamu bis-sa'idi at-tayyibi mai taimama zai yi taimama ne da ƙasa mai tsarki to menene as-sa'id as-sa'id shine malam yace wa huwa turab shine turbaya wato kasa wannan garin kasa da mun ance kasa ai hankalin mai kan komawa wannan kasa mai gari wacce tafi yawa a guraren mun nan kine tace turab wal hajaru da tsakuwa tsakuwa ko dutsi wannan ya hada daga kananan tsakonkwani har zuwa manya-manyan duwatsu duk na cikin alhajar har zuwa manyan duwatsun nan da ake gani duk sunan su alhajar har tsakonkwani saboda su ma ai wani yana cewa la tahkiranna saghiratan innal jibala min alhasa karkare na karaman zunubi waɗannan manya-manyan duwatsun daga tsakuwa suka girma don haka duka layin dutse ne warramlu da yashi an sanya shi wa jami'u ajza'il ardi da duk sasanni na ƙasa duk wani yanki na ƙasa duk abin da yake dangin ƙasa ne farar ƙasa ne jar ƙasa ne tabo ne duk abin da dangin ƙasa ne wasu malamai suka hada har su ciyawa har bishiya saboda duk dangin ƙasa ne daga cikin ƙasa suka fito ƙasa ce duk gatarsu ita ce take da ita suke haɓaka da haka wasu da suka faɗaɗa al'amarin suka ce har jijiyar bishiya za a iya dafawa a taimama har ciyawa za a iya dafawa a taimama saboda dukkaninsu as-sa'id ne to amma a malikiya ba sa sa irin waɗannan su ciyawa su bishiya saboda wani jinsi ne daban ko da dai suna da alaka da ƙasa amma ai ba a ce musu ƙasa ba a kiransu ƙasa da haka abin da ake kira ƙasa kowane iri ne ko dutse ne ko tsakuwa ne ko kanda ne ko rairayi ne ko a jiƙe yake ko a bushe yake ko gari ne ko in ka dafa ka ɗago hannunka ba za ka ga komai ba irin an yi ruwa ɗin nan ƙasa ta dandaɓe ka dafa hannu za ka taimama ka ɗago ba ka ga komai a hannunka ba ƙasa ce dama ba taimama ba shine ka shafa a fuska ka kura ba taimama shine ka dafa ƙasa ka shafa sawa'un akwai kura a hannun ko babu ya tabbata ma annabi sallama yana kura kurar ma kure ta yake don haka anan as-sa'id alqur'ani yace fatayammamu sa'idan tayyiban as-sa'id suka ce kullu ma sa'ida ala wajhi al-ard duk abin da yake doron kasa na kasa wannan shi ake cewa as-sa'id to shi yasa malam ya baka wannan misalan mala yace ma damat ala hay'atiha matikar kasar tana nan a hayyacinta wai mala yana maka wannan zancen ne saboda akwai malaman da suke da fahimtar kadai abinda ake taimama da shi shine kasa gari taimama ba a dafa dutse ba a dafa ginin matse ba a dafa bulo din kasa ba a dafa tsakuwa ba a dafa tabo su a wajen su kadai wannan garin na kasa shi kadai ake taimama da shi akwai malamai masu wannan fahimtar suka ce kadai turbaya da ita ake taimama to suna da dalilan su amma tunda ba shine zance mai inganci ba ba bukatar mu fadada lokaci ba zai ishe mu ba to shi yasa malam sai ya kawo maka yace maka da sa'id ake taimama ba da turab sa'id kuma ya kunshi turab din turbayar ya kunshi dutse ya kunshi tabo ya kunshi yumbu ya kunshi farar kasa ya kunshi jar kasa ya kunshi kaza ya kunshi kaza sai malam yace ma damat ala hay'atiha matikar tana nan akan kamanninta na kasa lam tughayyirha sun'atu adamiyyin kira dan adam bata canza shi ba bata canza ta ba bi tabkhin ta hanyar dafawa wa nahwihi da makamancinsa idan dan adam ya dauki kasar sai ya yi mata wani kira ya dafa ta ko ya hada ta da siminti ko ya zuba mata kwalta ya gauraya ta to wannan ba za a yi taimama da ita ba idan aka yi plaster kwalta to ba za a taimama ba an riga an sa mata wani sinadari idan aka yi plaster siminti duk da cewa akwai kasa a cikin kasar plaster wannan kasar plaster inda ita kadai ce ba siminti a cikinta za a taimama da ita kasa ce to amma yanzu an sa mata siminti an gauraya to khalas magana ta kare ba zancen mai haka bulo din siminti akwai yashi a cikinsa yashin nan shi kadan sa kafin a gaurya shi da siminti za a yi taimama da shi amma yanzu da aka sa masa siminti aka gauraya aka kwaba ya koma wani abu daban to yanzu shi ma ba za a taimama ba shi yasa malai yake ma damat ala hayatiha matukar kasar tana nan akan kamanninta lam tughayyirha san'atu adamiyyin sana'at dan adam bata canza kasar ba zuwa ga wani abu daban bi tabkhin ta hanyar dafawa wa nahwihi da makamancin sa kamar kwabawa da gaurayawa da muka yi misali yanzu malai yake wa turabu afdalu min ghairihi amma fa tayi abanan turbaya ta fi sauran falala mutun ya dafa garin kasa ya taimama ya fi ya dafa dusi ya fi ya dafa gini tunda an samu manzon sallama ya yi taimama da ginin ma katangar amma ta kasa da wani ya masa sallama ya ce assalamu alaikum manzon sallama shi kuma lokacin babu alwala tare da shi sai ya ji nauyin ya amsa sallama ba shi alwala ila da amince Allah subhanahu wataala gare shi manya kenan amsa sallama kawai ya ji nauyin ya yi ba alwala sabo ne ya saba komai da alwala yake shi da haka bai amsa sallamar ba sai ya nufi wani bango wani kago na kasa sai ya dafa zai shafa fiskarsa ya shafa hannayensa sai ya ce wa alaikumus salam yana Bukhari da haka ana taimama da gini amma dai malai ya ce turbaya ta fi saboda me me yasa malai ya ce turbaya ta fi saboda ai idan mutum ya yi da garin kasa to ya fita daga sabani tunda in ka dafa dutse ka yi a wajen wani malami ba ka yi taimama ba fita daga sabani kuma ita ma wata ni'ima ce mutum ya kasance ya fita daga sabani a wajen kowa abin da ya yi yayi to wannan shi ya fi komai to shi yasa malai ya ce garin kasa ya fi amma dai ana iya taimama da dukkan abin da za a yi irin sa kasa dukkan abin da yake dangin kasa to gashi lokaci ba zai wadace mu ba kuma ba mu zo kan gaba da zamu tsaya ba sai dai mu hakura haka idan Allah ya kai mu kamar yadda na ambata da farko cewa za mu yi hutu yau daga yau insha Allah ta'ala sai kuma bayan azumi idan Allah ya kai mu don haka bayan azumi mun dawo sai mu tashi walayati yammamu ala shay'in nafisin sai mu tashi dangane da yin taimama da abu wanda yake na alfarma ko ko abubuwan da ba a yin taimama da su insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai ubangiji ta'ala ya gafara ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ya gafarta mana muna afwa Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin masu dacewa da azumtan wannan wata mai alfarma ya sanya mu daga cikin wanda za a karba musu ibadun su cikin wannan wata ya sanya mu cikin wadanda zai karbi tubar su ya yanta su daga wuta a wannan wata ubangiji ta'ala ya ninninka mana ladaninki baninki ya ba mu koshin lafiya da aminci da zamu gudanar da wannan ibada kamar yadda ya nema sannan kuma ya kawo mana ita da sauki sannan kuma ya karba mana ya ba mu ikon sauke nauyin da ya dora mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اسعد النبيين واشرف المرسلين مالن يچه متن ني تفيا تسامي سو ا cikin jirgi suna cikin tafiya kuma sai ya zama lokacin sallah zai fita kafin jirgin ya sauka sai aka umarce su da su yi taimama da kujerar jirgi su yi sallah yace me hukuncin wannan sallah to amsa anan shine wannan taimama ba ta yi ba kuma hakan ya sa sallar ma ba ta yi ba saboda Allah ta'ala cewa yace a taimama da kasa mai tsarki kujerar jirgi kuma ba kasa bace kuma ba ta da alaka da kasa irin wannan matsala ta faru da ni da yawa a cikin jirgi amma gaskiya sai nake ganin cewa tun ina dan koyon abun dan farko-farkon abun sai na kan yi alwala a airport sai na hau jirgi da alwala lokacin sallah yayi sai kawai nayi kabbara nayi sallah to tun ina sallar ma akan kujera har na zo na gano na waye ido na ya bude cewa ashe zan iya zuwa jikin kofa zan yi zuwa cikin kofa akwai space kofar jirgi akwai space a wajen kuma hannata shi mai gadin kofar in ba bacci yake ba ko take yi ba na tashe shi zan yi sallah sai naga shi har haka zaka iya yi da haka sai ya zama na dawo sallar ma ina yin kaya ta a tsaye da ruku'u da sujada komai a cikin jirgi a wannan wurin akwai space sosai da mutum da yi sallah sannan kuma na zo na gano cewa zan yi alwala a cikin banɗakin jirgi da haka zan shiga banɗakin jirgi na yi alwalata tsaf akwai takura kam a takura ne amma zan yi alwalata na yi maleji na yi alwala kuma na zo na yi sallata a tsaye da ruku'u da sujada to irin wannan yana da kyau mutane ya zama a wayar musu da kai su gano cewa suna da irin wannan damar za su iya idan mutum bai iya samun space da zai iya yin sallah a tsaye ba to babu laifi ya yi ta zaura kan kujerar amma dai tunda cikin jirgi akwai banɗaki to wannan ga zancen taimama bai taso ba sai mutum ya shiga banɗakin jirgi ya yi alwalarsa ya fito ya yi sallarsa nan kuma ko da a zaune ne a kan kujera amma dai wacce sallar ba ta yi ba akwai buƙatar in an tuno wacce sallah ce a yi ƙoƙarin a sake ta. Alaikum salam. Na. Na. Kana da sallar gawa da mutum ya rasa wasu kabarbari muka ce idan ya zo kuma liman ya yi sallama to shi kuma zai rama wannan kabarbari ya ce to zai rama ne tare da yin addu'o'in da ke tsakani ko yaya. Amsa a nan shi ne kabarbarin kawai zai yi saboda idan ya ce zai addu'o'i kuma ba za a jira ba ai liman yana sallama ɗauke gawa yake ina kake da lokacin da za ka yi addu'a babu sai dai kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shikenan na. Wa alaikum salam. A ta farko mallan ya ce ya ji ana cewa akwai hadisi sahihi akwai hadisi da'ifi to shi hadisi da'ifi kwata-kwata babu shi ne ko kuma a takaice dai shi ne tambayar ko kuma yaya amsa shi ne lallai haka ne akwai hadisi sahihi akwai hadisi da'ifi akwai hadisi ma hasan hadisi sahihi shi ne hadisi ingantacce wanda ya cika sharuɗa guda biyar da malamin hadisi suka sanya kafin hadisi ya zama ingantacce shi ma ingancin mataki-mataki ne hawa-hawa ne amma dai duk wanda aka ce masa ingantacce sahihi to ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar hadisi hasan shi kuma shi ne ƙanin sahihi shi ma ya sha amma da ƙyar daga cikin sharuɗa guda biyar ɗin akwai sharuɗin da ya ɗan samu tawaya amma ba rasa shi aka yi gaba ɗaya ba tawaya aka samu wajen kaifin haddar marawaicin hadisin mai kun ya zama ya zakakuri ne mai cikakken kaifin hadda sai aka same shi a'a zakakuri ne amma mai sauƙin kaifin hadda to wannan matsalar ita ce kadai tangardar da take sa hadisi ya sauko daga sahihi ya dawo hasan amma sauran sharuɗa hudun duk ya cika su hadisi da'ifi kuma shine hadisin da ya rasa wani sharadi daga cikin sharuɗan hadisi ingantacce ko da sharadi ɗaya ne ya rasa shi gaba ɗaya wannan sharadin to wannan hadisin ya rushe a wajen malamin hadisi shi ma raunin mataki-mataki ne hawa-hawa ne amma duk hadisin da aka ce masa da'ifi akwai shi gashi nan akwai shi har a littattafan hadisi ga su nan sunan Abi Dawud akwai sunan Tirmidhi akwai Nasa'i akwai Ibn Majah akwai Musnad na Imam Ahmad akwai Muwatta Malik akwai da sauran littattafan hadisi Sahih Bukhari ne da Muslim shine kadai hadisin suka sha shi din ma akwai tangarda kan waɗansu hadisan da zannan ma ina research na karanta wata takaddama kan wani hadisi cikin Sahih Muslim dangane da ingancin sa to amma wannan magana ce ta manyan malamai gaskiya amma dai hadisi wanda yake mai rauni ba wai babu shi bane akwai shi sai dai bai cika sharuɗan da za a karɓe shi a matsayin hujja manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ba saboda jingina wa annabi abu yana da hatsari yace duk wanda ya mun ƙarya ya tanadi gurin zaman sa a wuta wannan yasa malamai suka tashi kuma sannan sai aka samu waɗansu wanda suka kutso cikin al'amarin suke sakaci wajen cewa annabi ya ce kawai kuma idan aka bar kofar a haka kowa yace annabi ya ce kowa yace annabi ya ce ayi ta karba to za a yi ta bautawa Allah da abin da Allah bai sa ba da abin da Allah ba zai karba ba da abin da ba za a rubuta lada akan sa ba har ma wani ma ya kare bautar sa akan abubuwan da Allah ba zai karba ba sai ya je lahira ya samu Allah bai karba ba dan haka malamai suka tsaya wajen su ga sun tare ba za a ce annabi ya ce ba sai an tabbatar da zancen nan ya kai zuwa gare shi inda kamar mudi ne anan duka duba daga nan malamin nan dake gabana da wanda yake bayan sa da wanda yake bayan sa zuwa kai ko ba haka ba alal misali a ce kai ne ba annabin ba yawa alal misali dai a ce kai ne yanzu labarin da zai zo daga wajenka a ce wannan na gabanka shi dalibinka ne ya ji a wajenka ne wannan ya ji a wajensa ne wannan ya ji a wajensa ne ni kuma na ji a wajen wannan ne to ana bukatar mu dinnan masu kawo labarin ka duba matsayin annabi sallama kaga yanzu mu a yanzu hakan nan mu kamar labari a waje na zuwa wajenka aini irin na wannan zamanin ne ni irin ku ne dan haka wata yar karamar ƙarya wata yar dan karamin shinku dan karamin munafurci yar karamar yaudara dan cin kudin mutane irin waɗannan abubuwan sai ka samu ba zai hana a karbi labarinka da zaka bayar nawa ba ba zai hana an karbi labarin da zan ji daga wajen daga wajenka ba tare da wanda ya gaya mun din yana dan taba ƙarya ya dan ci kudin masallaci ma to amma ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi saboda girman darajarsa da kuma tsaftarsa da tsarkinsa to duk masu kawo labari daga wajensa cewa ya ce ko ya aikata to sai fa na musamman to wannan layin mutanen daga ni zuwa kai din nan duk sai an bi tarihin kowa shi yasa malaman hadisi wanda suka Allah ya ba su baiwar ilimin hadisi na musamman ne gaskiya na musamman ne saboda ana kiran sunan mutum sama da mutum dubban mutane sun kiyaye sun haddace su ana kiran sunan mutum sun san waye shi saboda tsabar karatu akan mutane dan haka wane ya ji a wajen wane wane ya ji a wajen wane wane ya ji a wajen wane bayan sun san ni sun san uwata da ubana sun san garinmu sun san ina na tashi sun san irin ilimi na sun san komai game da ni tare da hakan idan nazo na ce malam ne ya faɗa to dole sai sun san alaka ta da shi mun yi zamani nayi karatu a wajensa zai yi wani ji haka shi ma wanda ya dauko daga wajensa haka shi ma wanda to wannan hanyoyin idan aka samu tangarda sai su ce to wannan hadisin akwai matsala a hanyarsa ba za mu jingina shi wa annabi ba dan haka ba zai zama hujja ba da'ifi ne mai rauni ne ga irin matsalar da ta same shi kuma kowanne mai rauni za ka za su faɗi dalilin abin da ya same shi ga abin da ya same shi yasa ba za a karawo sai a jingine shi wani taimakon da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa musulmai da gatar da yawa addinin musulunci abin da zai baka sha'awa kuma ya baka mamaki shine duk wani hadisin da aka ce mai rauni ne to zaka ga abin da yake faɗa din wani abu ne da ko ba shi ba wata matsala duk wani sako muhimmi to yana cikin ingantaccen hadisi malamai hadisi suka ce ba ma bukatar ma hadisi mai rauni a musulunci Allah ya wadata mu ba ma bukatar ma wani sako ta hanya mai rauni duk abin da muke bukata har zuwa aljanna tiryan ya zo mana ta ingantacciyar hanya da yawa suna Qur'ani da yawa suna hadisai ingantattu dan haka hadisi mai rauni yana nan amma baya zama hujja ba a aiki da shi ba a aiki da shi shi yasa amana ta ilimi idan an karanta hadisi mai rauni shine a gaya wa mutane cewa wannan mai rauni ne amana ta ilimi shine idan akwai shi a faɗe shi shi yasa malamai suka tarbutowa a littafin suna hadisi gashi nan sun rawaito su amma dai amana ta ilimi shine a bayyana cewa mai rauni ne Allahu a'lam tambayar ka ta biyu kace yawa idan mutum yawa a wasu yace wasu suna cewa idan mai aure ya raka'a biyu na nafila to mara aure sai 70 kwana 70 ma masha Allah to mara aure sai yayi kwana 70 yana nafila bai samu ladan raka'a biyu nan na mai aure ba to kaga ya kamata a mana bayani kuma in mai mata bi ne fa kuma in mai mata uku ne fa ko ba haka ba yawa kaga yanzu misalin mutum mai mata uku ne yayin raka'a biyu to kaga fa kenan mai mace ɗaya sai yayi kwana sai yayi sallar kwana 140 ya fi shi da mata ɗaya to ka gani wannan ban ganin ba su da inganci duk wanda ya sallar nafila falala sallar nafila tana nan a wajen Allah duk wanda yayi ya cancanci wannan falala zai bashi ita ba bambancin mai aure da marar aure shi mai aure ya ba mata da marar aure da abubuwan da suka shafi aure ne abin da ya shafi aure ni'imarsa da falalarsa da kuma ciyarwa to wannan da wannan ne yake fifiko a kansa amma ba fifiko wajen ibada ba cewa na mai mata yafi na mara mata lada to ga wata takarda tana cewa to barin karanta takarda mutum ne ya ga bushasshen mani a wandonsa kuma ba zai iya tuna lokacin da hakan ta faru da shi ba malam yayi hukuncin sallolinsa da yayi a wannan halin mun karanta a ahlari malam mai ahlari a guje ba da amsar wannan tambayar taka ya ce sai ya sake sallah daga sallar ƙarshen baccinsa da yayi daga sallar ƙarshen baccinsa da daga baccinsa na ƙarshe idan tun da ya tashi da a sallar asuba bai koma bacci ba to sai ya sako daga sallar asuba idan kuma yayi bacci bayan yayi sallar asuba sai dauko daga sallar azhar in yayi bacci bayan azhar to sai dauko daga sallar la'asar ma'ana dai ƙarshen baccinsa daga sallar da ta biyo bayan ƙarshen baccinsa daga nan zai fara rama salloli wannan yace mutum ne bayan ya gama fitsari wadi yana biyo baya amma baya gama digewa har sai ya haƙura ya tashi wani lokacin ma har sai ya fara sallah sai ya ji jika a wandansa me hukuncin sallarsa kuma a taimaka da shawara da wato ka kyauta da kace a taimaka da shawara din sallar irin wannan ya fi kama da mai jinya malaman fiqhu sun yi ta kokarin ba da mafita ga irin waɗannan matsaloli idan mutum ya tsuguna ya san yana da irin wannan matsala to ya jira har ma in ta kama ya miƙe ya sake tsugunawa in ta kama ya canza guri a banɗakin ya miƙe ya ɗan yi tafiya tako ɗaya biyu uku ya sake tsugunawa saboda wannan abin ya gama gangarowa idan abin har ya fi ƙarfin haka ya zo mutum ko ya yi hakan ma sai daga baya kuma abin sai ya gangaro yana cikin sallah to wannan yana da jinya ne babu komai sai ya yi alwalarsa ya yi sallarsa ba zai abinda duk zai biyo bayan alwalarsa har idan da sallah ba zai cutar da shi ba shawara kuma nan guda biyu ce shawara ta farko shine ka yi aure domin wannan sifa ce daga sifofin marasa aure idan kuma kana da aure to matarka ɗaya don haka ka ƙara mata saboda ka samu waraka ka warki wala Allah mata ɗaya ta ma kaɗan shi yasa kake fama da irin wannan matsaloli yana daga cikin amfanin da mata suke wa maza shine suna rage musu ƙarfin sha'awa suna wato sa su kamewa da kawaici sannan kuma suna tsantsane musu farjinsu idan ba za ka dinga yawan yoyo ba kana da mata don haka wannan shawara ta farko kenan shawara ta biyu kuma shine ka nemi magani ka je asibiti ta iya yiwuwa jinya ce in jinya ce sai ya zama ko da matan ka hudu ne ma za ka iya fama da irin wannan matsala din to kaga wannan sai ya zama jinya ce sai ka je kuma ka nemi magani Allah ta'ala ya sauke to za mu saurare ka na ƙarshe kenan ko saboda lokaci ya riga da ya kure wasu kuma azumi suka yi bismillah wallah na shi addinin mara aure rabin na mai aure ne shi mai aure yana cikakken lada ko shi kuma mara aure rabi ne da shi to wannan duka maganganu ne na zaburarwa akan yin aure amma ba ingantattu bane a shar'ance kamar da muka ambata da zu ba wani bambanci na falala a wajen Allah tsakanin mai aure da marar aure a addinance. Sai dai wasu abubuwa daban suna bambanta su kamar da na ambata. Allahu alam. Sallar tasbihi, an zo ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallah ce da idan mutum zai samu dama ya yi ta a kullum, in ba zai samu dama ba ya yi ta a sati sau ɗaya, ba zai samu dama ba wata sau ɗaya, in ba zai dama ba a shekara sau ɗaya, in ba zai samu dama ba a rayuwarsa ya samu ya yi sau ɗaya, amma kada ya daina mutu bai yi ba. Ita wannan sallah aka ambaci siffarta duk da ban kiyaye siffar ba. Za a yi fatiha, a yi sura, a yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha, wane ne haka ne guda goma sha biyar a yi ruku'u, a yi guda goma sha biyar a ɗago, a yi guda goma sha biyar a yi kaza na? Goma goma ne ma ko? To ka gani, ka ga ɗarkaniya, ni ban ma kiyaye abin yake ba. Saboda ni abin da na karkata a kai shi ne ba ta inganta ba. Wannan ya sa ban kiyaye ma yaya take ba. Wannan sallah ba ta inganta ba, kuma duk wanda ya san sallah a musulunci ya san cewa wannan ta sabawa yadda aka san sallah a musulunci. Duk sallolin musulunci babu sallah mai kama da irin wannan abu. Haka wasu malamai bayan illar isnadin ma suka ce matanin kansa ya kunshi abubuwan da ba haka ya dan saba wa abin da aka sani asali yadda addini ke tafiya. Haka na fi gamsuwa da cewa ba ta inganta ba wannan sallar. Allahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Thank you.